Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 29 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Juma'a, ministan tsaron kasar Rasha Sergey Shoigu ya ce Rasha ta kammala shirin tattara dakarun jiran kota kwana 300 da aka shirya don yaƙi a Ukraine. Tuna ma an tura 82,000 zuwa fagen daga, sannan wasu 218,000 na samun horon dabarun yaƙi. Sanarwar wacce aka yi yayin wani taron da aka watsa ta gidan talabijin a Kremlin da alama ta kawo ƙarshen yunƙurin raba kan jama'a a Rasha na farko tun bayan yaƙin duniya na biyu. Daftarin dai ya sanya dubban maza tserewa daga kasar Rasha tare da rura wutar zanga-zangar kin jinin gwamnati a kasar. A halin da ake ciki, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta sanar jiya Juma'a cewa za ta bada tallafin dala miliyan 275 a matsayin ƙarin taimakon soja ga Ukraine. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta ce ɓarnar da ambaliyar ruwa ta haddasa ta raba mutane sama da miliyan 3.4 da mahallansu a yammaci da tsakiyar Afirka. Hukumar UNHCR ta faɗa jiya Juma'a cewa ambaliyar ruwa mafi muni a Najeriya cikin shekaru 10 ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane tare da raba mutane miliyan 1.3 da mahallansu. Sannan kuma ta shafi sama da mutane miliyan 2.8 a ƙasar mai mutane miliyan 218 da ke yammacin Afirka. Mai magana da yawun hukumar ƴan gudun hijirar ya ce matsalar sauyin yanayi na faruwa a halin yanzu. Kuma hukumar ta lura cewa ambaliyar ruwan ta kuma yi sanadiyar raba mutane da gidajensu a ƙasashen Chadi da Niger da Mali da kuma Burkina Faso. Fiye da mutane 4,000 ne suka rasa matsugunansu a wannan shekara a arewacin Togo. Bayan yanayin tsaro ya ƙara taɓarɓarewa sakamakon hare-haren 'yan ta'adda a makwabciyar ta Burkina Faso a cewar gwamnati. Togo da makwabtanta da ke gabar yammacin Afirka da suka haɗa da Benin da Ghana da kuma Ivory Coast na fuskantar ƙaruwar hare-hare daga mayakan 'yan ta'adda da ke kan iyakokinsu da Nijar da Burkina Faso. A dunƙule an gano gidaje 789 da ke ɗauke da mutane 1,175 da suka rasa matsugunansu, ciki har da al'ummar ƙasashen makwabta da suka faki a yankin Togo. A cewar ministan sadarwa kuma mai magana da yawun gwamnati a Koda a Yodan a gidan talabijin da yammacin ranar Alhamis. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kwamitin ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya mai zaman kansa da ke nazarin take haƙƙin cin zarafi a yaƙin da ake yi a yankin Tigray na ƙasar Habasha ya ce idan ba a kawo ƙarshen faɗan ba, haɗarin ƙara aikata laifukan ta'addanci na ƙaruwa. Laifuka na ta'asa na gab da faruwa sai dai idan ba a daina tashin hankalin ba, in ji mamba a hukumar Radhika Kumaraswamy ga manema labarai jiya Juma'a a hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya. Hukumar kula da kare haƙoƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Habasha ta yi gargaɗi a cikin rahotonta ta gabatar ranar Alhamis cewa dakarun Habasha da Eritrea da Tigray sun aikata laifukan cin zarafi a yaƙin da aka fara shekaru 2 da suka gabata. Rahoton ya zayyana munanan halin jin ƙai da ake ciki a yankin arewacin Tigray, inda gwamnatin tarayya ta katse mutane miliyan 6 daga samun duk wasu ababen more rayuwa. Daga ƙarshe fiye da wata guda ana ci gaba da zanga-zanga a Iran, inda masu zanga-zanga suka yi arangama da jami'an tsaro a birnin Zahedan da ke gudu maso gabashin ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leka kasashen yankin Sahel. To madalla, a yayin da aka yi zaton kura ta lafa game da matsalar tsaro da ta'addabi al'ummomin kasashen iyaka uku, wato Niger, Mali da Burkina, yan bindiga sun sake zafafa kai hare-hare a kasashen a wannan wata na Oktoba mai karewa, abin da yasa masana sha'anin tsaro ke alakantawa da dulkushewar kungiyar G5 Sahel da ke yaki da yan bindiga waɗannan kasashe guda uku. Saboda haka suka gargaɗi gwamnatocin waɗannan kasashe su kauda dukkanin wani bambance-bambancen da ke tsakaninsu, su haɗa gwiwa domin tunkarar wannan babban kalubale. Akan haka, wakilinmu da ke birnin Niamey, Suleiman Mumini Barma, ya hada mana wannan rahoto.
Matsalar tsaro a yankin Sahel wani al'amari ne da ya zama tamkar ana magani kai yana ƙaba, inda kusan a kullayaumin hukumomi ke kokarin daukar matakai, a yayin da ƴan bindiga a nasu bangare ke kullo da sabbin dubaru. A nan Niger, jihar Tillaberi mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso, ta tsinci kanta cikin wani yanayi mai kama da farfadowar ayyukan 'yan ta'adda a ƙarshen watan Oktoban 2022, inda a ranar 21 ga wata suka tare motar jigila a gundumar Bani Bango, iyaka da Mali, suka hallaka mutum tara sannan suka kashe mutum biyu da ke kan babur. A washe garin faruwar wannan al'amari, yan bindigar sun kai farmaki a ƙauyen Mbanga, inda a nan ma suka kashe jami'an tsaro biyu. A ci gaban wannan aika-aika, yan ta'addan sun kai harare har sau biyu a cikin kwana biyu a tashar bincike ta ƙauyen Tamu da ke gundumar Sai, inda a nan suka hallaka 'yan sanda biyu suka kuma arce da bindigogi, kafin daga bisani jiragen sojan sama su yi masu lugudan wuta. Waɗannan jerin hare-hare na zuwa ne a wani lokacin da kowa ke zaton daidaituwar al'amura a jihar Tillaberi. A cewar mai fashin baki akan sha'anin tsaro Abdulrahman Al-Kasim, kungiyoyin 'yan takife kan yi amfani da irin wannan salo domin tsara ajandar da za ta ba su damar zambatar abokan kafsawa.
Abin da ya kamata su ne, babu wata garanti ko wata takarda da aka samu hannu ko wani alkawali wanda aka ce ba za a sake kai hari ba wannan kowacen ƙasa, musamman a jamhuriyar Nijar. Ita tabbas ana iya cewa akwai tattaunawa wadda ta shiga tsakanin su mahukuntan da su masu kai harin, wanda an samu ma an ceto ta ba amarkiya daga ƙasa Burkina Faso, amma ba wani garanti ba ne haka na dindindin. Kusan wannan yake nuna cewa irin waccan husa'a da ake aiki da ita a kamar yankin Difa na zuwa a kai hari, inda su 'yan Boko Haram suke da sauransu, wannan ina ga irin wannan husawoyi su ne ya kamata a yi aiki da su, su ma yankin Tillaberi. Amma dai a gaskiya abin da ya kamata a sani, wasu hare-hare da aka riƙa kaiwa mummuna yanzu sun zama tarihi, saboda wasu abubuwa ne wanda a yau ba zai yiwu ba. Sojojin Nijar ɗin yanzu suka ja daga kayan aikin da aka ba su, da kuma sojojin waje musamman na Faransa da suke tare da su suna kama cikin wannan aikin kuma cikin wannan yanki.
A daidai lokacin da masu ta da ƙayar baya suka zazafa kai hare-hare a jihar Tillaberi, haka abin ke wakana a ƙasar Burkina Faso, inda 'yan ta'adda suka kashe dakarun tsaro aƙalla 8 a ƙauyen Jibo da ke ɗaya daga cikin yankunan da 'yan ta'adda suka tare. Yayin da rahotanni daga ƙasar Mali ke cewa an yi kare jini birijini tsakanin sojan gwamnati da 'yan bindiga a arewacin ƙasar, duk da ficewar rundunar Barkan daga yankin. A cewar masanin sha'anin tsaro Abbas Mumuni, barin wutar da Mali ke yi a kan 'yan ta'adda ne ya sa suka fantsama zuwa ƙasashe makwabta.
Dole ne sai an haɗa gwiwa tsakanin waɗannan ƙasashen uku, musamman dole sai a yi da Mali. Kowa ya gani yadda sojawan na Mali ke samun kayan yaƙi. Yau Mali kaman suna da jirage da za su iya ba su dama in babu waɗannan sojawan na Turai da ke iya zama musu kaman wani ƙalubale bisa ga abin da shi yankin arewan Mali kamar in ce Kidal wanda ɗan tawaye ke kula da su akwai lokacin da kowa sani sojan France ba su yi na an ba kamar su ne ke hake da waɗannan wajajen yau bayan ta yin sojan France da na ture yau Mali suna da damar su yi balbalin wuta kenan sun buki ɗan ta da yau koro su ne za su shigo Niger su shiga Burkina Faso su tai Benin su tai Chad
sai dai wannan al'amari na faruwa a wani lokacin da gwamnatin sojan Mali ta fice daga kungiyar haɗin gwiwar kasashen cikin Sahel saboda dalilai na rashin fahimta a tsakanin su da sauran kasashe mambobin kungiyar matakin da ya shafi tafiyar rundunar haɗin gwiwar cikin Sahel yayin da juye-juyen mulkin sojan da aka fuskanta a Burkina Faso cikin watanni takwas kacal suka rage wa kasar karfin bakin fada aji a wannan tafiya to amma a cewar tsohon ministan tsaron jamhuriyar Niger honorable Kallamu Tari dole ne kasashen Sahel su hada kai don tunkarar wannan yaki da yake ci yake cinyewa
mun dago da cewa kasa guda ba ta yin shi komai karin da sai ta biki hulda da wasu kasashe sai an ba juna hannu a yakin ta'adda saboda yan ta'adda bayan kasa guda ne ba ana ganin kasar da baka ma sani ba sai kaji an ce dan ta'adda na wannan kasar ya zo kasar ku yana kashe mutane don tun da kin yi wurin mu ɗan Niger mun ka gano da haka nan mun ka hada ƙarfi da ɗan Nigeria da ɗan Cameroon da ɗan Chad hatta ɗan Benin da abun bai shahaba a lokacin sun ka ce mu je mu kama muku muka je muke yaki cikin kokin Chad tun shekarun nan ana ta yi hayyan su ba ƙari ba da wannan ya samu na tsakanin mu da Mali mun ka ce mun honi da irin abun nan da an kai can ko da yake can cikin kokin Chad akwai Nigeria masu ƙarfi nan ko ba mu da ƙarfi mu hada kan mu muna iya ciwo kan wannan matsalar ta shahe mu muke yin shi har yanzu ba a ƙare da yakin ba Ghana Benin Cote d'Ivoire ƴan Togo duka yakin na ya kai a gare su kuma ya ma fara kaiwa tunda daddarewa an ka kai attack a ƙasar Cote d'Ivoire an kai a Ghana an kai a Benin kenan duk mai hankali na iya cewa wannan yaki na iya shafar duka wannan yankin kaka in ta zamanto kowa ya tsabace yace zai yi da kanshi shi kadai komai mun ka bada kokari komai mun ka hada kan mu in mutum dai ya tsabace shi ba zai ci nasara ba to kuma ba nasara ce bace kadai bai ci ba mu ba zai mutum nasara ba tunda zai goga mana tashi jarba saboda haka nan ne hadin kai ya zan dole gare mu wanda yace ka ai haka na tabbatar da yana hangen wani abu daban wanda ba hakin ƴan kasar Mali ba wanda ba hakin ƴan kasar Niger ba wanda ba hakin ƴan kasar Burkina ba kenan ni na tabbatar da kurbu dade ko bujima wanda duk ya hita yana komowa ko kuma sai ya budu wa san mutanen yallo wanda ba mu ba wanda yake so can wanda sasu kama mishi wannan yakin saboda mutum dai bai yin shi
a yadda wannan yaki ke kara bijiro da wasu sabbin abubuwa a fili take matsalar tsaro a kasashen Sahel magana ce da ta kai matsayin da ya kamata kungiyar ECOWAS ta farga da girmanta musamman a yadda bayanai ke nuna alamomin yaduwar ayyukan ƴan ta'adda a kasashe da dama na yammacin Afirka Abdurrahman Alkasum na ganin lokaci yayi da shugabannin kasashen wannan yanki za su farka daga barci don neman hanyoyin iwa tukar hanci
kusan ana iya cewa yau matsalar tsaro in ka hada da Nigeria da Niger da sauransu ana iya cewa kashi 50 cikin 100 na kasashen ECOWAS suna fama da wannan matsalai kenan wannan matsalai matsala ce ma ta ECOWAS matsala ce ta African Union idan ba a bada hadin gwiwa ba aka dauki mataki na bai daya da sunan ECOWAS gaba daya aka tunkare abun to gaskiya yana iya dalilin ita ECOWAS inda kanta ta wulakanta ta rushe saboda dama dai alumomin kasashen ba su jin dadin ta to idan barazana kamar irin haka ta tunkari kasashen ta tunkari gwamnatoci ta tunkari alumomi kuma ita ECOWAS ba ta sa bakin ta ba a ciki har ta zama babbar damuwa to kaga ECOWAS inda kanta za ta rushe
hanyoyin shigar kudaden ƴan ta'adda da yadda makamai ke shigo su fanni ne da ya kamata hukumomi su tsaurara matakan da za su ba da damar toshe irin waɗannan haramtattun kafafe inji shugaban kungiyar Voix de Sangwa Nasir Saidu
tarihi na ta'addanci ya nuna ko ina ne sai sun nemi arzikin ma'adanin ƙasa domin su sai makamin ne domin mafi yawanci su biya yaran da suke amfani da su a cikin ɗana gumagumai ko a cikin kawo hari da wurare kenan wannan bangare da adda arzikin ma'adanai na zinari yana cikin abubuwan da su 'yan ta'adda suka amfani da su domin su sai makamin ne, domin su ci gaba da yin ayyuka na ta'addanci waɗanda suka yi, tunda abubuwa ne waɗanda ke buƙatar makudan kuɗi, kuma zinari tana da darajar da za ta ba su wannan abu. Kenan gwamnati dole sai ya ɗauki matakin ne na ya san mi aka yi cikin waɗannan wurare waɗanda aka haƙa zinari, domin a samu a kare lahiyar ƙasa, a kare arzikin ƙasa, kuma a tabbatar da wannan zinari su 'yan ta'adda ba za su bi ta wata hanya wadda za su sami ta ba, su samu su yi amfani da ita su cuta ma ƙasarmu. Matakin ne ingantacci ne ya kamata a ɗauka bisa irin waɗannan wurare na ma'adanai.
Dubban sojojin ƙasashen waje ne ke girke a yankin Sahel da sunan yaƙi da ta'addanci shekara da shekaru, sai dai rashin ganin wani bayyanannen sakamako ya sa talakawa a waɗannan ƙasashe ke nuna shakku dangane da ainihin dalilan zuwan waɗannan dakaru da suka haɗa da na Majalisar Ɗinkin Duniya da na Barkan da na nahiyar Turai wato ta Kuba da ke da sansani a Mali, kafin gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta buƙaci ficewar Barkan wacce ta samu mafaka a halin yanzu a Niger, inda yanzu haka wasu fafutuka ke ci gaba da kiraye-kirayen ganin ta kwashe sojojinta daga kasar sakamakon yanayin taɓarɓarewar tsaron da aka ƙara shiga a wasu jihohi.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke birnin Niamey, Sule Muminu Barma, Solomon Abu shi ne wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron rediyon muryar Amurka, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. Sunana Abdulrahman Kabirjani da zan jagoranci shirin. To yau a cikin shirin muna garin Tsagem na ƙaramar hukumar Mani, kuma muna tare da Buhari Usman wanda shine mai garin wannan gari na Tsagem, domin jin su wane ne suka kafa wannan gari na Tsagem. Mai garin Tsagem ya shahara da shi.
Wannan gari na Tsagem gari ne mai tarihi sosai, kuma gari ne na Fulani da malamai. Fulani ne suka taso daga garin Yola, waɗanda cikin Fulani nan akwai Idris, akwai Abubakar, akwai kuma Ibrahim. Malamai ne kuma makiyaya, suna kiwo, suna tafiya, suna aje zango. Idan suka ji wurare sun biyo ta cikin garin Gombe. A garin Gombe ne shi Idris da Abubakar, Allah ya musu rasuwa a garin Gombe. Sai shi Ibrahim wanda shi ɗa ne gare su, shi ya wuto ya taho ya zo har a jihar Katsina, ya zo ya tsaya a Ingawa a lokacin. Dan ina magana shekaru ne da dama baya da suka wuce, da ya tsaya Ingawa akwai wajen da ake ce ma Fadamar Dallaje, a nan yayi zango, daga nan kuma ya wuto ya zo Tsagem, amma sai ya fara zama a Kobra. Kobra din a Tsagem take, a nan ya fara zama, wanda shi wannan Ibrahim shi ne Tsagem na farko a masarautar Tsagem. An ba shi wannan sarauta a shekara ta 1804 kenan. Ya fara wannan sarauta ta mai garin Tsagem a 1804, sannan kuma ya rasu a 1851, ya yi shekara 47 yana wannan sarauta ta Tsagem. Amma daga nan Kobra sai ya matso inda ake ce ma akwai wani dutse, wanda dutse yana tarihi, akwai makaburburan su a wajen, dutse yana kusa da Tsagem sosai. Da ya matso nan daga baya kuma sai ya matso ya ƙara yi da shigowa cikin garin Tsagem, ne ya zo ya zauna. Daga nan kuma bayan ya rasu ya shekara 47 yana wannan sarauta ta Tsagem, sai Tsagem Yusuf wanda shi ne ya gaji wannan kujerar, shi ma ya hau wannan kujerar a shekara ta 1851, wanda ya yi shekara 27 yana kankara ga muke, ya aje wannan sarauta, ya rasu a shekara ta 1878 1878 kenan. Daga nan Tsagem Yakubu ya amshi wannan sarauta daga shekara ta 1878 zuwa shekara ta 1895, shi ne ya yi shekara 17 yana wannan sarauta. Daga nan sai Tsagem Abdulkadir, shi ne Tsagem na hudu kenan. Daga nan kuma sai Gem Abdulaziz ya gaje shi shekara ta 1938 zuwa shekara ta 1945, shi ne ya yi shekara 7 yana sarauta a wannan mulki, amma shi tsagen Abdulaziz ba rasuwa yayi ba. Dan ɗan shi ya gaje shi ne saboda lalurar da yake da ita ta rashin lafiya ta gani. So dai dan ɗan yayi shekara 7 ne yana wannan sarauta. Dan ɗan shi lokacin yana tsage Muhammadu kenan, wato kakanmu, lokacin yana yana aiki a nan gidan yari Katsina. Daga nan aka dauke shi aka zo aka ba shi wannan sarauta, ya gaba da yin wannan sarauta daga shekara ta 1945 kenan zuwa 1999, shine shekara 54 yana wannan sarauta. Daga nan sai mahaifinmu Tsagen Usman ya gaji wannan sarauta daga shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2018, wanda shi ya shekara 18 yana wannan sarauta. Amma shi kakanmu ya rasu ne a shekara ta 1999. To amma akwai wakilci da aka bada wanda shi ne aka samu wannan tsakanin na gap na shekara ɗaya, aka ba shi wannan sarauta a shekara ta 2000. Ya shekara 18 yana wannan sarauta. Shi ne tsagen na 7 kenan. Sai yanzu ni ne tsagen na 8, an nada ni a shekara ta 2018 daga watan Agusta.
Malam Buhari, wannan gari na tsagen me ya shahara da shi?
To wannan gari na tsagen, kamar yadda ne maka bayani cewa, gari ne na Fulani da Malamai. Wannan gari ya shahara da kiwo da kuma noma. Mutanenmu har yanzu suna kiwo da noma, saboda har yanzu maganar da ake Fulani ne a cikin wannan gari na Tsagen.
Na'am, akwai wani abu na tarihi wanda garin na Tsagen yake da shi?
A shi wannan dutsen da ne maka bayani, har yanzu akwai kaburburan su waɗannan waɗanda suka rasu, akwai kaburburan su har yanzu a wajen. Shi wannan dutse ana ce mishi dutsen Gandu. To har yanzu wannan dutsen yana nan, waɗannan kaburburan har yanzu suna nan a wannan waje inda ake ce ma dutsen Gandu.
A halin da ake ciki yanzu, waɗanne irin mutane ke rayuwa a wannan gari na Tsagen?
A halin da ake ciki yanzu, tunda mu a gaskiya a garin Tsagen tunda muka tashi haka ake ta abun nan, duka dangi ne Fulani ne din, kamar yadda suka taho daga Yola a Fulani, har yanzu ma Fulani ne. Dan ko kallon mu akai da an ga mu, sai wasu ma suka mu haɗu da mu Fulatanci suke mana. To amma mu ko Fulatanci ya riga ya kufce, amma dai har yanzu Fulani ne cikin garin Tsagen.
Wani irin kalubale wannan gari na Tsagen yake fuskanta wanda za ku so mahukunta su ji domin ɗauka matakan da ya kamata?
Alhamdulillah, a gaskiya na ji daɗi wannan tambaya, saboda kamar yadda ne bayani, garin Tsagen tsohon gari ne. Idan aka duba lokacin da aka ma fara sarautar Tsagen, ba lokacin da aka fa garin ba, shekara ta 1804 kenan. Idan aka lissafa yanzu za ga cewa shekara 217 kenan. Wannan gari yana nan kuma akwai mutane, ana mulki, kuma duk wasu abun amra da ya kamata duk ana yi a cikin garin. To amma gaskiya muna da karancin samun ci gaba. Cikin kalubalen da muke fuskanta, wanda kuma ya fi ci mana tuwo a ƙwarya, magana hanya. Tun wannan lokaci nake maka magana, da lokacin da aka samu ci gaba wurare da dama, mu har yanzu Tsagen ba mu da hanya. Har yanzu muna fuskantar kalubale na gaske kan magana hanya. Idan ma aka ce lokacin damina ne, idan har za a dauko marar lahiya ko irin masu ciki haka a ce ruwa ya zo, akwai ƙoramin da idan ruwa ya zo, to lallai Tsagen ba ta hituwa, ba ka shiga ba ka hita. To wannan kalubalen muna ta fama da shi. Sannan muna da ƙarancin ruwa, wanda idan da za mu samu ba mu da nisa da ajiwa, za a iya jawo mana ruwa daga ajiwa zuwa cikin garin Tsagen, saboda garin yana da idan za a yi bohol, to dutse ne kasan garin. Shi yasa muke samun karancin ruwa sosai. To muna roƙo shi ma wannan, shi ma kalubale ne wanda muke fuskanta. Magana hanyar nan dai da maganar ruwan nan su suka fi ci mana tuwa ƙwarya.
To da kuma wannan neman kawo ƙarshen shirin, yanzu a madadin Buhari Usman, wanda shi ne mai garin Tsagen, sai gidan rediyon murar Amurka, Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.